إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تومنا جد دبودية الله سبحانه وتعالى ديبا مدامة دئيكو ندعوة ونم مجلس مي البركة muna roƙon Allah ya sa mun dawo a cikin alkhairi ayyukan da zamu ci gaba da aikatawa na alkhairi Allah ya amsa mana Allah ya sanya mana su a cikin mizanin ayyukan mu na alkhairi Allah ya sa mu gama da duniya lafiya kamar yadda an ramma ya gabatar cewa dalibai sun kai mun ziyara a cikin azumi to dai da cikin matsalar da muka tattauna da su shine sun koka akan abin da ya shafi nema a musulunci da dai abin da ya shafi zamantakewar auratayya to har nace musu insha Allah yana daga cikin abin da za mu yi goron sallah a kai wannan shi ne abin da na gaya ma an ramma za mu zo mu gabatar in Allah ya yarda to amma sai muka samu kuma shawarwari daga ƴan uwa ganin a farkon wannan sati muka gabatar da darasi na musamman akan abin da ya shafi zamantakewar auratayya a musulunci wanda kuma har an fitar da kasusuwan suna nan a wajen masu sayarwa to sai muka ga idan muka ce wannan darasin kai za mu sake maimaita darasi guda ne da muka yi shi kuma a cikin sati guda to sai muka yi shawaran tunda dai har kasar din ya riga ya fito kuma ya shiga hannun jama'a kuma mun tattauna shi ne akan abinda Allah ya wajabtar wa ma'aurata su zauna a kai cikin zamantakewa to amma karatun ya fi karkata ne akan amanar da Allah ya danka wa maza su riƙe mata a kai wannan shi ne abinda muke kusan awa ɗaya da rabi muna tattaunawa inda kowane mai gida Allah ya wajabta mishi zama da iyalinsa a cikin alkhairi annabi ya ce mata amana ne a hannunku to sai muka ga sai kawai su nemi wannan kasar ɗin yau kuma sai mu tattauna akan abin da ya shafi su kuma yadda matan za su riƙe mazajensu kaga sai zan mun yi na ɗaya mun yi na biyu kenan wancan mun yi akan yadda maza za su riƙe mata da amana to yau kuma sai mu tattauna ko da a takaice akan yadda su kuma mata za su riƙe maza to kaga in an sai kasa ɗin kenan an haɗa shi duka ya zama dafa duka to Allah ya sa mu dace kamar yadda muka gabatar a wancan darasi da ya gabata ina mana mukaddima da mu ji tsoron Allah annabi ya ce tsoron Allah shi ne kan kowane al'amari idan dai musulunci ne to magana ake kawai na tsoron Allah idan kaga aikin ofis ya ɓaci tsoron Allah ne babu in kaga zaman aure ya ɓaci tsoron Allah ne babu in harkan kasuwanci ya buya ɓaci tsoron Allah ne babu musulunci ya ginu ne akan tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah yadda Allah ya shar'anta kiyaye dokokin Allah yadda Allah ya shar'anta abu na biyu ƴan uwa mu musulmai Allah ya mana gata, Allah ya mana rufin asiri. Babu wata al'umma da ta taba samun rufin asirin da Allah ya ma al'ummar manzon Allah. Duk wanda ya yarda Allah shine ubangijinsa, ya yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzonsa, ya yarda addinin musulunci shine addininsa, wallahi iya rayuwar da zai yi a duniya bai bukatan fitila kafin ya ga haske, bai bukatan tucila kafin ya ga haske a rayuwarsa. Annabi yace taraktukum alal bayda, na barku akan wani haske, na barku akan wani shege, lailuha ka nahariha. Annabi yace in dare yayi haskensa, annabi yace daidai da in yayi, in dare yayi annabi yace abinda na zo muku da shi duhu baya shigo mishi. Lailuha ka nahariha, dare da in, annabi yace hasken ɗaya ne. In dare yayi annabi yace abinda na zo da shi duhu baya shigo mishi. Mun karanta hadisin Bukhari, Allah ya mai wani bayani da kansa, yace ma Abu Ayyub al-Ansari, kukan musulmai kun ji dadin ku, alkhairin Allah ya cin muku. Laqad allamakum nabiyyukum kull shay'in hatta al-khira'a, yace kukan annabin ku ya koya muku komai hatta yadda za a yi tsarki a bayan gida. Muka ce in dai kaga karatu, har ya kai ana koya wa mutum karatu a bayan gida, in za a shiga, a shiga da kafar dama, in an je tsugunawa ga yadda za a ajiye buta, in za ka fuskanta kar ka kalli kaza ka kalli kaza, waɗanda addininsu ya koya musu karatun yadda za a yi a bayan gida, ai an wuce maganar me za a yi a cikin ɗaki ko a bayan gida. An wuce menene za a yi a cikin ɗaki ko kuma a tsakar gida, an wuce me za a yi a shago ko kuma a cikin office. Duk musulmin da ka ga ya walakanta, wallahi shi ya wadakantar da kansa, amma addininsa ya zo mishi da hasken da bai da misaltuwa ko ta ina. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladhi anzalna, Allah ce ku yi imani da Allah, ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ku yi imani da hasken nan da muka saukar muku. Alqur'ani haske ne, sunna haske ne. Abu na biyu, tsokaci kan darasin da muka yi a satin da ya wuce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar iyakar tsoratarwa akan mutumin da zai cuci matarsa, akan mutumin da zai tauye haƙƙin zamantakewa tsakaninsa da iyalinsa. Jama'a, mu yi ƙoƙari mu rayu a turbar addininmu, mu rayu a turbar addininmu. Annabi yace istausu bin nisa'i khaira, annabi yace ku yi haƙuri, ku daure, ku karɓi wasiyar da na ba ku, annabi yace ku zauna da mata a cikin alkhairi, in ji manzon Allah. Ku yi haƙuri, in ji manzon Allah, ku daure shawarwari da na ba ku akan matanku, annabi yace ku yi riƙo da wannan wasiyar. Fa innal mar'ata khuliqat min dilahin, annabi ya ce domin ya mace an halitta ta ne da kashin hakarkari, lan tastaqima laka ala tariqatin, annabi ya ce duk hanyar da ka dora ta ba za ta mike maka tiryan tiryan ba. Fa in istamta'ta biha, istamta'ta biha, annabi ya ce amma in dai fagen more rayuwa ne a yi soyayya a dana duniya, annabi ya ce za ka samu abunta. Jama'a, mun fahimta, mu ji tsoron Allah, wasiyar da manzon Allah ya mana mu rike su da haƙuri, mu dinga kau da kai akan santsin ƙafansu, wannan shi zai ba mu dama mu mori zamantakewa da muke yi da su. Abu na biyu daga cikin abin da musulunci ya ja hankalin musulmai a kai shi ne wadatar da iyalanka da abinci ko kuma da sutura daidai ƙarfinka. A cikin Alkur'ani da Allah ya zo yake magana akan matar da aka sake ta, an fa sake ta, yanzu fa ba ta karkashin auren mijinta, amma Allah ya ce wa mat'uhunna 'ala al-musi'i qadruhu,
wa mat'uhunna 'ala al-musi'i qadruhu, wa 'ala al-muqtiri qadruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin.
Allah ya ce wa mati'uhunna, ku jiyar da su daɗi, ku wadata su, ku ba su mut'atul talaq alal musi'i kadruhu. Allah ya ce mawadaci ya bayar bisa gwargwadon wadatarsa. Idan karfinka ya kai ka saya mata zanin naira 10,000, Allah ya ce kar ka saya mata na 5,000. Idan karfinka ya kai ka saya mata biredi da kwai da shayi ta karya, Allah ya ce kar ka kawo kunu ka bata. Alal musi'i kadruhu, mawadaci ya rike ta gurgudun wadatarsa. Wa alal muqtiri qadruhu talaka, wanda bai da hali, Allah ya shi ma ya rike ta gurgudun wadatarsa, wadatarsa wannan wadda aka sike ta ne ake maka hukunci. A suratul talaq nan ma matar da aka sike ta, Allah ya ce li yunfi dhu sa'atin min sa'ati, li
yunfi dhu sa'atin min sa'ati, wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayad'allahu ba'da ukhrihi yusra.
Allah yace liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi, Allah yace mawadati shi ma ya kiyar daga wadatarsa, walwalar da Allah ya yi shi ya rike iyalinsa gurgudun wadatarsa. Wa man qadara alayhi rizquhu, wanda kuma aka tauye wadatarsa, ma'ana ya zamtalaka ne shi ba mai karfi bane, falyunfiq mimma ataahu Allah, shi ma ya ciyar da iyalinsa gurgudun wadatarsa. Duka waɗannan ayoyi ana fa magana ne da matar da an rubuta takarda an bata. To ina kuma wadda take gidanka, wadda ita ce asusun ɗayanka? Jama'a mu tsoron Allah, mu rike matanmu a cikin amana. Hadisi al-Imam Muslim ya rawaito, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin, dinaru anfaqatahu fi sabilillah, annabi ya ce dinari da ka ɗauka kai infakinsa ka ciyar da shi fi sabilillahi, wannan naira 1,000 ka ɗauke ta ne ka bayar don a taimaki addinin Allah. Wa dinarun anfaqatahu fi raqabatin, da dinari da ka ɗauka kai infakinsa domin a ƙyanta wani bawa ya zo ya bauta wa musulmi, ya bauta ma Allah a cikin ƴanci. Wa dinarun tasaddaqata bihi ala miskin, dinarin da ka ɗauka ka ba da sadaka ma wani miskini ka taimake shi fi sabilillah. Wa dinarun anfaqatahu ala ahlika, da dinari da ka ɗauka annabi ce ka kashe wa matarka, a azamu ajran, wadda ya fi girman lada abun Allah, allazi anfaqtahu ala ahlika, wadda ka kashe wa matarka. Naira 500 da ka ɗauka ka saka a cikin asusun masallaci fi sabilillah, naira 500 da ka saka aka taimaka ma wani wadda ambaliyar ruwa ta ci gidansa, ko kuma aka ƴanto shi don ya zam ya bauta ma Allah a cikin ƴanci, ko kuma naira 500 da ka bayar ma wani miskini, da 500 da ka ɗauka ka ba wa iyalinka, wadda Allah zai rubuta lada mafi girma a kai, annabi ya ce wadda ka ɗauka ka ba ma iyalinka. Wani za ka samu tun daga farkon shekara har ƙarshen shekara bai taɓa ɗaukan 200 ya ba matarsa kyauta ba, amma abokinsa ma ya amfane shi sama da naira 10,000. Don Allah mai tsoron Allah, na ɗan gutsuro wani ɓangare ne na waccar muhadara na shigo da shi nan, saboda waɗanda ba su saurari waccar ba mu ɗan yi tsokaci a kan wannan gaba. Allah ya sa mu dace. Nasiha da nake so na gabatar wa mata ita ce, wajibi ne a kanku ku mata ku tashi ku fuskanci ƙalubalen da yake gaba gare ku. Babu wani mutum da yake rayuwa a duniya wadda rayuwarsa ta kusa faɗawa cikin haɗari kamar ƙyamaci a daidai wannan lokaci. Maganar rayuwarki ba maganar text message ba ne, ba maganar fulawa ba ne, magana ne na ki tashi ki ceto rayuwarki a bisa tsarin da Allah ya halitta ki. Babu wani mutum da rayuwarsa ta fi kusa da faɗawa haɗari a daidai wannan lokaci da muke ciki kamar ƙyamaci. Dalili, saboda idan ka kasa mata kashi 10, kashi 9, ita ba ta san ita wace ce ba ma. Abu na farko ɗan uwa mata, ku tashi ku fuskanci ƙalubalen da yake gaba gare ku a game da rayuwa. Ku tashi ku ba ma kanku kariya a rayuwarku ta duniya, ku ba ma kanku kariya a rayuwar da za ku yi bayan kun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga fadawa cikin mummunar makoma. Abu na biyu, ki yi kaka tsantsan, iyakar kaka tsantsan wajen zaɓen mijin da za ki aura. Ki yi kaka tsantsan, iyakar kaka tsantsan wajen zaɓen miji da za ki aura. Kar ki yarda ki sadaukar da kanki wa gurɓatacciyar soyayya. Kar ki yarda ki sadaukar da kanki masoyayyar da ba ta da manufa. Ki yi ma kanki faɗa, ki zauna ki zurfafa tunani, ki kalli makomarki a wannan rayuwar, ki kalli makomarki bayan kin koma zuwa ga Allah. Ki yi wa kanki faɗan ta nutsu. Abinda ke gaba gare ki yanzu ya wuce wai ki fito ki yi kwalliya ki bayyanar da adonki. Kina tafiya a tsakanin samari, za su miki yawa. Matsayinki ya wuce wannan matsayi. Matsayinki ƙalubalen da yake gaba gare ki, ƙalubalen da yake gaba gare ki, wallahi ƙalubale ne da sai kin jajirce kafin ki iya ba ma kanki kariya daga barazanar da take taso miki a cikin rayuwa. Idan kina so ki more, ki duba wata ƙawarki da ta yi aure, wadda ke kin san lokacin da suka yi soyayya da wannan mijin da ya aure ta. Yanzu ki je ki zauna da ita ki ce ki bani labarin aure tsakaninki da Allah, ta baki labarin aure ki.
No.
Jama'a kuna fahimta?
No.
Rayuwar ƴamaci, natsuwar ƴamaci, kwanciyan hankalin ƴamaci yana alaƙa ne da mijin da ta aura, ita kuma haka Allah ya rubuta mata. Duk kwanciyar hankalin ƙyamaci a duniya, zaman lafiyar ƙyamaci a duniya yana alaƙa ne da wata aura. Idan ta yi sa'a ta dace da nagartaccen miji da yake son ta kuma yake ƙaunanta kuma ya samu natsuwa da ita, to kanta sai ya taɓa bugun kwanon soyayya. Idan mace ta yi rashin sa'an miji da za ta aura, sai ta gwammaci zama a gidan yari akan zama a gidan wannan mijin. Na rantse muku da Allah. Idan mace ta yi rashin sa'an aure, idan mace ta yi rashin sa'an miji, rayuwar da za ta yi a cikin gidan mijin a cikin kunci da masifa, wallahi sai ta gwammaci ina da a kurkuku take da ya fi mata wannan auren zama lafiya. Ashe wannan rayuwa ba abu ne mai sauƙi kawai za ki tusa kanki ko ki tula kanki a araha ba tare da kin hango manufar da za a jagoranci rayuwanki a kanta ba. Ku tashi ku fuskanci ƙalubale da yake gaba gare ku. Ƙyamaci dukkan rayuwarsa ya ta'allaka ne a kan wata aura. Baban Ahmad, in ka ji ana cewa mace first lady, mijinta ya zama da ita first lady. Idan an ce first lady ta sauka, mijinta ne ya sauka, shi ya sa first lady take sauka. Babu wani abu a sararin duniya na rufin asiri da gata, babu wani abu a sararin duniya na rufin asiri da gata da kuma ɗana duniya da Allah zai ma ƙyamata rufin asiri da shi kamar ta yi sa'an mijin da zai aure ta. Aikin gwamnati da albashi baya iya ba wa ƙyamata natsuwa. Iya tsinci ko iya saƙa baya iya ba wa ƙyamata natsuwa. Abinda ke samar wa ƙyamata natsuwa mijinta, idan ba ta samu natsuwa a gwamnati ba, albashi bai isa ya yi mata baƙin ciki ba. Idan ba ta samu natsuwa a wajen miji ba, albashinta bai isa ya yi mata baƙin ciki ba. Babanta Alhaji ne bai isa ya yi mata baƙin ciki ba. dan uwanta alhaji ne bai sai yayi mata bakin ciki ba wanda kawai ke iya sararar mata da rayuwarta ta ji sanyi ita ma ta yi alfahari a rayuwa shine mijin da ya aure ta to karki ma kanki ganganci a wajen zaben miji karki ma kanki ganganci a wajen zaben miji karki ma kanki ganganci a wajen zaben miji akwai shawara daga bakin baban Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam da ya baki akan irin mijin da zaki aura in ma baki ji ba zaki ji hoho annabi da kansa idan ya zo gabatar da latta yakan ce wa khairul hadi hadiyu muhammadi yakan ce mafi alkhairin shari'a mafi alkhairin shawara annabi yake cewa shawaran muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa khairul hadi hadi muhammadin yakan ce mafi alkhairin shawara mafi alkhairin shari'a mafi alkhairin nusarwa annabi yake cewa shawara ta ni manzon Allah idan ya baki shawara in baki dauka ba abinda kika dauka zaki gama komai jama'a mun fahimta ki ma kanki fadar ta nasu wannan watsi da kanki da kike yin ke zaki dandana kudar wannan abin da kike yi wannan bayyanar da jikinki da kike yi a banza ke zaki dandana kudar hakan a cikin rayuwarki domin bashi kika ci kuma zaki biya wannan bashi idan kika zo zaben miji ki yi kokari don Allah ki kiyaye abubuwa biyu wane ne zai iya tsare miki aljannar karki wasa da maganar aljanna karki yadda ki aure mutum da zai kai ki wuta jama'a ku saurara ku ji ya mace ta shiga wuta ko ta shiga aljanna Allah ya miƙa tsirin a hannun miji ne ita wuta ta shiga aljanna ta shiga wanda zai kai ta ɗayan biyun nan annabi ya ce mijinta ki yi kokari ki zaɓi mijin da kike kyautata zato wani zai iya kai ni aljanna ba ke da kanki zaki kai kanki aljanna ba ki yi kokari ki nemi mijin da kike kyautata zato ba zai kai ki wuta ba ba ke zaki iya ba ma kanki da kanki kariya daga wuta ba Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم
وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تسكي إيماني لله قوا أنفسكم وأهليكم نارا الله يقول كوكاري كنكو كوكاري يعلمكو دكوتا ودذاك أورا shine aka bashi dama ya hana ki shiga wuta karki aure wanda zai saki a wuta domin duk daren dadewa akwai randa kasuwar lahira za ta fara ci duk daren dadewa du yadda abin da ya miki a duniya ya miki dadi du yadda rayuwa ta miki dadi akwai randa za a baje kolin lahira yau kuma kasuwar lahira ce take ci to ki tanadin kudin da zaki ci wannan kasuwar amma dai Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku hana iyalanku ku hana kanku da iyalanku shiga wuta mijinki Allah ya ce shi ne zai tsare ki daga shiga wuta to duk wanda zaki aura ki auna wani zai iya tsare ni daga shiga wuta kar fa ki auro wanda zai kai ki wuta domin wuta akwai ranar shigar ta duk daren dadewa akwai ran da za a yi kuwa a ce yau yau ne ranar shiga wuta in kuwa mata kuna ce duk daren dadewa duk daren dadewa akwai ran da wannan abun zai faru ki yi kokari a wajen zaben miji ki yi kokari a wajen zaben miji ma'auni na farko yadda Allah ya ce wa masu imani su tsare kayukansu da iyalansu daga wuta to ki auna yanzu wani in na aure shi zai iya tsare ni da ƴaƴana daga shiga wuta karki je ki auro wanda zai sa ki da ƴaƴanki a cikin wuta idan kin dauki wannan shawara za ta miki amfani in baki dauka ba za ki ga ran da aka buga layin shi da wuta din. Miji shi aka ba shi haƙƙi ya tsare matarsa daga shiga wuta. Miji shi aka ba shi haƙƙi ya tsare ‘ya’yansa daga shiga wuta. Kar ki yarda ki aure wanda ba zai iya ba ki kariya daga wuta ba. Kar ki kuskura ki je ki aure wanda zai yi sanadiyyar shirin ki wuta. Abu na biyu, ki kuma duba duniyarki, zaman aurenki, wannan idan kin aure shi za ki ɗana soyayya a gidansa? Ko duniyar mana gina ne? Haka ne, wani ustazu ne zai sami ne. Ce malam muna so shi ne islamiyyar nan a duba mana wata mai dan natsuwa wadda ta fito daga gida na mutunci. Wadda dai take da dan sanin Qur'ani. Shi ke da muka je muka yi connection aka ce to yanzu ya gani ta. Ha, na zuciya ta ga ustazu na dan wani aswanci aswanci. Na ce to kai a barzakhu kuke? Ba za ka tsaya kai bayani ba ustaz. Haka ne, walakin sanadi baka minar duniya? Haka yake yi. Kuma ka zo kuma budurwa kuma miye na wani aswaki wani tasbiya. Wajen bayani ake yi ustaz. Shi yasa galibi ƴan mata suke rena. Jama'a mun fahimta? Saboda haka kuma wajibi ne ki yi kokari ki samu mijin da zai iya sarrafa rayuwarki. Kamar yadda muka bada misali a darasin baya, ita kyamace misalin ta kamar misalin mota ce. Mutum zai je sai motarsa mai kyau, idan ya ga yara za su taɓa motar ya dinga koransu don kar su zana mishi jikin motar. Amma idan bai iya riƙe motar da kyau ba a shekara ɗaya, sai ya je ya bubbuge motar, sai ka ji wata ran yana cewa yana so ya canza wannan motar. To haka ta mace take, idan ba ta faɗa hannun wanda ya iya riƙon mace ba, aihuwa ɗaya biyu sai ya kwararrafar da ita, sai ka ji kuma yana maganar zai ƙara aure. Malam, ko ba haka ba? Haka ne. Saboda haka matsala ce ta zamantakewan auratayya ba ta soyayya ba. Kar ki ɗaga hankalin ki akan soyayya, wai kina son sa kina son sa. Matsalar mu Hausawa ba soyayya bace. Babu wani gidan Bahaushe da bai son matarsa, babu wata matar Bahaushe da ba ta son mijinta. Abinda muka rasa yadda zamu sarrafa zamantakewa, yadda zamu sarrafa wannan soyayyar. Duk auren da kaji an yi a cikin mu, duk auren da kaji an yi a cikin mutanen mu, za ka samu kashi 8 a cikin 10 auren soyayya ce. Soyayyar da ko iyaye ba sa iya taka mata birki. Duk inda kaji an daura aure, kaje ka dinga lissafawa. Duk inda ka samu aure 10 a cikin garuruwan mu, za ka samu aure 8 ko aure 9 auren soyayya ne. Kai za ka samu soyayyar da ma'auratan suke yi, wallahi ko iyayensu ba sa iya taka musu girki akan soyayya. Amma in suka je a cikin wata 5-6 sai su rasa yaya za su zauna da junansu. Ya tabbata duk auren da ya mutu a environment dinmu kashi 10 kashi 8 ana kome. Duk auren da kaga an yi kome ba kiyayya ya kashe shi ba, ba su iya zaman bane. Kana son shi yana son ka, yadda za su zauna shi ne ba su iya ba. Wannan ita ce matsalar mu. To ki yi kokari ki samu mijin da zai iya sarrafa rayuwarki ya riƙe ki ba tare da ya kodar da ke ba. Jama'a muna fahimtar kyau. Saboda haka abu na biyu, kar ki ma kanki ganganci a wajen zaɓen miji. Irin wannan foolish soyayya da kuke yi, ki ɗauka a kan wannan soyayyar za ki sadaukar da rayuwarki, ki je ki faɗa cikin wani tsautsayi a cikin rayuwa. Kar ki yarda da wannan. Kar ki yarda ki sadaukar da rayuwarki a kan wata soyayya da ba ta da ma'ana, ko wata soyayya da ba ta ɗauke da alkhairi a cikinta. karki da wannan abu na gaba da uwa mata a Sheikh Khalid Jaj yake cewa kowace ƴa mace Allah subhanahu wa ta'ala ya halitce ta da cikakkiyar ni'ima ta matuntaka wadda duk ɗa namijin da ya kusance ta zai samu cikakkiyar natsuwa wadda sanadiyar natsuwarsa ita kuma duk bukatunta za su biya na rayuwar duniya. Yace amma matsalar da mata suka samu sai suka samu mummunar tarbiyya na rashin iya kare wannan baiwa da Allah ya musu na halitta, waɗansu sai suka gurɓata rayuwarsu saboda rashin samun tarbiyya irin ta addini, waɗansu kuma suka yi watsi da abin da ya kamata su yi riko da shi domin tsare matsayinsu a matsayinsu na ƙyamace. Jama'a kana fahimta? Ita ƙyamace yadda Allah ya halicce ta da zubin da Allah ya mata ta wuce walakanci a rayuwa sai dai idan ita ba ta san ciwon kanta ba. Na ba ku misali a fatan da ya wuce cewa ƴan ƙungiyoyin haƙƙin mata suna koka cewa ana dukan mata, ana wulaƙanta mata, ana ma mata kaza. Na ce musu ku kwantar da hankalinku, duk matar da ka ga mijinta na dukanta ya kaci, wallahi ta kaci. Idan mace ta haɗu wallahi ta fi ƙarfin duka. Kai idan aka ce ka dake ta wallahi babu fuskan duka. In ka ga mace ko ƙanwarka ce ta ce maka mijinta na dukanta wallahi ta kaci. Ta je ta watsar da kanta ne, ta rasa tsare matsayinta na ƴa mace. Ko ƴarka ce ta zo ta ce maka mijinta na dukanta wallahi ta watsar da kanta ne a gidan mijin. In ba ta watsar da kanta ba wallahi babu abin duka a jikin ƴa mace. Jama'a kun fahimta? To wata irin rayuwa su yi wadda wannan rayuwa shi yake samar musu da matsalolin da mazajen suke gagara samun natsuwa da su. To ƴa mace kuma daga inda namiji ya gagara samun natsuwa da ita, to abin da ke biyo baya walakanci. Idan ta samu mai addini mai tsoron Allah to sai ya mata lamu sasa. La laki wa la alayki, bai cuce ki ba kuma bai faɗa ki ba. Amma in kika samu ɗan duniya wanda bai san addini ba sai ya miki walakanci, ɗa namiji sirrin ƴa mace kawai idan ya zo kusa da ita ya samu natsuwa. In ya rasa wannan natsuwan wallahi sai ka gwammace rayuwar ba ta yi aure ba ya mata daɗi a duniya. Ai abin da Allah ya ambata a game da mata wa maza natsuwa. Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Allah ya ce huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin, Allah shine ya halicce ku daga rai guda daya ita ce ran annabi Adam alayhi salatu wassalam. Wa ja'ala minha zawjaha, Allah sai ya saka ma wannan ran matar da zai rayu da ita daga gare ta. Allah ya ce liyaskuna ilayha, domin shi wannan ran ya samu natsuwa zuwa ga wannan mata ita ce na Hawwa. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja.
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
ومن آياته ينا لكتن آيوين الله ودك بينا لك أي تكر الله تنسنتر الله دبوتاشي كعباء أبو تنتارية. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا, Allah sai ya halitta muku matan da za ku zauna da su a zaman aure daga jinsinku, in ji Allah. Litaskunu ilayya, Allah ya ce na samar muku da su ne Allah ya ce domin ku dinga samun natsuwa zuwa gare su. ƴan uwa mata, ɗaya daga cikin dalilai da Allah ya sa ya ce Allah ya ce a aure ku shine don mazajen su dinga natsuwa da ku. Jama'a kuna ji? Abin da ya sa Allah ya ce a aure ku ɗaya daga cikin manyan dalilai da Allah ya shar'anta a aure ku yace saboda wanda in ya aure ki shi ya samu natsuwa daga gare ki, to duk matar da mijinta ya rasa natsuwa daga gare ta wallahi tallahi sai dai ta je ta koyi dinki in tana so ta zauna lafiya, sai dai ta je ta koyi sada, sai dai ta je ta koyi koyarwa a firamare, amma har abada wallahi bukatanta ba zai biya ba in dai a gun ɗa namiji ne matukar bai samu natsuwa da ita ba. ‘Yan kuma mata ku saurara, duk ya mace da mijinta ya aure ta sai ya gagara samun natsuwa tattare da ita, wadda na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa Allah ya ce ya aure ta, da ya aure ta sai ya rasa natsuwan, wallahi duk duniya ba abin da zai iya ba ta matsayi a rayuwa. In tana so ta yi manage rayuwa sai dai ta je ta koyi dinki, wallahi sai dai ta je ta koyi sata, sai dai ta je ta kama aiki, amma wallahi bukatanta a gun wannan mijin ba hanyar da zai iya biya. Namiji idan ya samu natsuwa a gun ƴamace, ku tsaya ku ji, idan namiji ya samu natsuwa a gun ƴamace wallahi kannanta ma sun kasa sun sayar balle ita. Idan namiji ya samu natsuwa a wajen ƴamace wallahi ‘yan uwanta ma za su mori zaman aurenta balle ita. To ƙalubalen da yake gabanku shine ku yi ƙoƙari wannan baiwa da Allah subhanahu wa ta’ala ya muku a matsayinku na ‘ya’ya mata, kowace ta tashi idon ta rufe ta tsare wannan matsayin, idan kin yi watsi da shi jan baki da gazal ba zai baki kariya ba wallahi. Wallahi jan bakinki da gazal ɗinki da iya girkinki wallahi ba zai kama miki zuciyar mijinki ba, matukar kika bar matsayinki da Allah ya yi ya sukurkuce miki. Idan ƙyamace ta tsare kanta, ta tsare matsayinta da Allah ya halitta ta a kai, to ita kanta ta zama shagon kanta, domin yadda Allah ya ce maka ka tafi winci ko santarar ko kurmi ka je ka nemi shago ka nemo kuɗi, yadda aka ce ka je ka nemi aiki, yadda aka ce ka je ka yi noma ko kafinta domin ka samu abin da za ka rayu da shi, ita kuma a halittanta Allah ya zuba mata shagonta. Duk abin da za ka samu a duniya ita takan samu wannan abin don ita ƙyamata ce. Jama'a ku fahimta da kyau, idan ƙyamace ta tsare matsayinta na ƙyamace duk abin da za a fita a yi fafutuka a duniya ita takan samu wannan abin don ita mace ce. Saboda haka a musulunci an ramma idan mace ta zama nan ko ta zama ungozoma ko kuma ta iya wani aiki daga cikin ayyukan da zai amfani al'umma a cikin musulunci, a gun malamin musulunci kawai suna ɗaukan ta ce a wani abu wata mace ce kawai da take taimakon al'umma, amma wai ba a ɗaukan ta a matsayin wai hanyar neman abinci. Mace ɗin ce ta yi aiki ta sai zani wallahi ta zama gaskanciya a rayuwa, in dai tana da miji kuma a matsayinta ta ƙyamace bukatunta suka gagara samuwa a wajen mijinta wallahi ba ta haɗu ƙyamace cikakkiya ba, in dai sai ta koyar. Saboda haka a ma'aunin malamin musulunci idan aka ce ku je ku yi karatun nan, ku je ku yi karatun ungozoma, ku je ku karanta likitanci, iya abin da malamin musulunci suke aunawa ki je ki yi wani karatu ne don ki zo ki taimaki al'ummar ki, amma ba ki je ki yi a matsayin sana'a ba. Matar da sai ta yi sana'a ta sai zani ta yi asara, in dai ke a matsayinki ta ƙyamace kika gagara sarrafa mijinki ya miki bukatunki har sai kin hada da dinki da saka da kullar zuku wallahi baki haku mace ba. Idan mace ta zama mace musulunci lallaɓinta yake ta dinga sassauta wa mijinta. Annabi ya ce ayyu mamra'atin lam tarfuq bi zawjiha, duk matar da ba ta tausayin mijinta ba ta sassauta wa mijinta, wa hamalat ma la yaqdiru alayhi wa la yuqi, har tana tursa ta shi sai ya mata abinda ba yi da iko a kai, abinda ba yi da hali, ta sa shi ya je ya rungumo ba shi ya kawo mata. Lam yuqbal minha hasana, to duk aikin da sai alkhairi Allah ba zai karba ba wa talqa Allah za ta gamu da Allah wa huwa alaiha gazban yana fushi da ita ranar kiyama to ka ji lallabin ta ake don Allah kar kuma don sai samu gindin zama ki dinga sana rungumo bashi to yanzu ma san yanzu ko 500 ta ita ta fashi shi bashi ba bata kai ba yan uwa kun gane karatun ko ba gane ba hadisin yana cewa duk matar da ba ta tausayin mijinta har tana tilasta wa mijinta abinda ba zai iya ba ya rungumo sai ya mata abinda ba yi da iko ya rungumo sai ya mata Allah na fushi da wannan matan to ke yanzu mu ce Allah ya yafe miki fushin ki je ki gwada ki sai ya rungumo ya kawo miki ke da ko nake kina da kin yi banbaki mace wal wai mace wai kudin sabulun wanki sai kin roka ke ba ki sai mace mace idan ta zama mace ayoyi da hadisi rokonta suke yi karke dake jibibita akan uwarsa karke dake raba shi da ƴan uwansa karke da to amma wai yanzu kuma roƙon maza ake don Allah ya haƙuri ka dan san sauda mace to ina mace saboda haka hatta aiki da mace za ta yi da ake ba su fatawa akan halaccinsa ana ba su fatawa ne idan an kalli maslahar al'umma irin halin da al'umma ta shiga sannan za su iya taka wani rawa na alkhairi wajen ceton al'umma sai a ce ku yi amma ba ana ba su fatawar ba ne a matsayin sana'a a'a mace dai a ce sai ta ɗauki albashi ta sai warwar ko ɗan kunne to kashi jama'a mun fahimta Sheikh Khalid Das yake cewa ya mace Allah ya halicce ta a zubin da ya mata a cikin halittarta Allah ya halicce ta da waɗansu ni'imomin da sun ishe ta jari a rayuwarta sun ishe ta gudanar da rayuwarta a wajen mijinta bukatunta su biya in dai zai kusance ta to bukatunta zai biya ƴan uwa muka ce matsala mata suka samu ta fiskoki da yawa waɗansu rashin tarbiyya da rashin samun goyo a hannun iyayen goyonsu wadda za su nusar da su ga yadda ƴa mace take rayuwa ta tsare matsayinta na ƴa mace to sai aka samu baƙufar ɗalibu wal matlub uwarta ba ta iya ba ba ta sani ba ita ma ba ta sani ba domin wata ƴa mace jikinta yana sakwarkwace mata a matsayinta na ƴa mace tun kanta kai shekara 10 a duniya idan da za ta zo ta yi aure bayan wata 5 mijinta in ya samu aure zai ƙara aure saboda bai samu nasuwa da ita jama'a kun fahimta ko kuma waɗansu ɗabi'u da aka umurci mata da shi su yi ƙoƙari su kiyaye domin tsare matsayinsu na ƴaƴa mata suka yi watsi da shi har suka samar ma kansu rashin nasuwa a wajen mazajensu ɗaya daga cikin abin da ke haifar wa mata wannan masifa na yanayin halittar ƴa mace ya gurɓata ta yadda ko da mijinta ya kusance ta ba zai taɓa samun natsuwar da Allah ya ce ana samu a tattare da ƴa mace ba wadda kuma in ba a samu wannan natsuwar ba ita bukatanta har abada ba zai taɓa biya a gidan aure ba ɗaya daga cikin musifin da yake samar wa ƴaƴa mata wannan lalacewar yanayin jikinsu akwai kuskure da suke samu a wajen da za su yi tsarki lokacin da suka biya bukatunsu a bayan gida ɗaya daga cikin abu mafi haɗari akan ƴa mace shine ta bari najasar bayan gidanta ya taɓa mata al'auranta ko ta bari ruwan da ta yi tsarkin bayan gida da shi ya dararo ya taɓa mata al'auranta abinda waɗansu malamai suka ce da wannan ruwan tsarkin bayan gida ya taɓa miki al'auranki gwanda ya darara miki a cikin bakinki zai fi saurin cutar zai fi miki sauki a kan ya taɓa miki al'auranki duk matar da ba ta kiyaye wannan a wajen tsugunanta ba to ba za ta taɓa samun fuska a gun mijinta ba har abada inna Allah la yastahyi min al-haq duk matar da ba za ta kiyaye kauce wa najasarta ya taɓa mata al'auranta ba ko kuma ruwan da ta yi tsarkin bayan gida ba za ta kiyaye kar ya taɓa mata al'auranta ba wallahi sai ya nakasa mata rayuwarta kuma duk shawaran da za a ba wa mijinta ba za a magance ba. Ai malam, idan ka ji ana ma mutum nasiha ya zauna da mace a cikin alkhairi, ai yana sha'awanta ne. Idan baya sha'awanta, in ya karanta inna anzalnahu sha'awan zai dawo? Idan baya sha'awanta, to shi ita ce bata dame shi. To in ya karanta alam nashara, sai sha'awan ya dawo? Ita ce bai gamsu da ita ba, saboda kawai ɓata lokacin masu sulhu za su yi duk abin da kuka gaya mishi bata kama zuciyarsa ba ne, saboda ka ba za ta samu gurbi a cikin zuciyarsa ba, saboda ka bukatunta ba zai biya mata a cikin gidan aure ba. ‘Yan uwa kuna fahimta ba? Saboda ka mafi girman haɗari a wajen ƙyamata da yake gurɓata mata yanayin halittar jikinta wadda ke samar mata mai gidanta ya gagara samun natsuwa da ita shi ne ta gagara kyautata tsarkinta ya yi wu lokacin da suke tsarkin ba haya a lokacin ruwan kuma na taɓa mata al'auranta, to zai cutar da ita cutar wanda bai kasa ta soki kanta da kanta da wuka ba. Jama'a kuna ne? Za ta samu matsala. Yana daga cikin al'adarmu mafi muni wadda dole iyaye mata ku tashi a cikin gaugawa ku gyara. Wata tunkanta shekara goma a duniya jikinta ya karsake, yau inda za a kai ta gidan miji sati ɗaya sati biyu wallahi mijin sai dai ya daure, amma inda za a ce mishi ga wata in za ka aura wallahi zai ke ya aura. Wata tunkanta shekara goma jikinta yake lalace mata, ashe kenan bankin ga kin fito kin iskanci akan hanya, kin saka mini skirt, kin saka jambaki, kin saka gazal, duk bulani sai kin shiga gida a gane gaskiya. Idan kuma kika shiga gidan kuma ya je ya same ki ba daidai ba, walakanci za ki shi. Yana daga cikin abin da iyaye mata dole ku tashi ku gyara. Kun san a al'adarmu kowa ya je gidan sai kalla. A al'adarmu idan aka saka yaro a kan fo ya yi kashi, ko aka saka yarinya a kan fo ta yi kashi, idan an zo za a mata tsarki, to cire fon za a yi sai a kai ta bayan gida sai ta tsuguna irin tsugunan da ta yi ba hayan sai a mata tsarki. Amma yadda mu kuma matanmu suke yi, sai a zo ta bayan yaron sai ya yi goho sai a mai tsarki. To lokacin da ake mata tsarkin nan in ta ɗaga bayanta a kan fon, ruwan tsarkin yana da rara ne cikin farjinta. Jama'a kun fahimta? Duk wanda aka mata wannan goyon takan samu lalacewan jiki, ko ba haka suke yi ba? Haka suke yi. Ka je ka ga yadda yaran suke, duk yaron da kaga an sa shi a kan fon ka koma gefe ka je ka zauna ka ga yadda za a mishi tsarki. Idan ya gama kashin sai a zo da buta sai a sa ya yi goho ta baya, sai a dinga wanke mishi ba hayan ta bayansa. To lokacin da ake wanke ba hayan, ruwan ba hayan kuma kai tsaye yana darara a kan al'aurarsa. To daga lokacin da ya darara mata a kan al'aurarsa, to kuma kamar kun nakasar da ita ke nan a cikin baya. Jama'a mun gani ko wannan famfan aka sa ma yaro daga inda aka fahimci ya yi ba haya, to a je a cire mata a wanke. Kar a bar ta bayan ta yi kashin da famfas ɗin a jikinta kuma ta yi ta zama da shi har ya ɓata mata al'aurarta. ‘Yan uwa kuna fahimta? Daga cikin wadda suka fi samun wannan mummunan haɗari a cikin rayuwa, akwai matan da suka samu ƙaruwa a wajen haihuwa. Waɗansu idan sun zo haihuwa, idan haihuwar ya zo da wahala, ungozomominsu sukan ƙarasu. Waɗansu akan bar su ba tare da an musu aiki ba, waɗansu akan musu aikin, aikin ya je ya ɓaci. To amma tunda dai suna ganin ba wani abu ne da aka san me suke ciki ba, sai su je su yi ta zama haka. Waɗansu kuma suna aihuwa ne a gida, su ma idan suka samu wannan ƙaruwan haka za su yi ta zama da wannan ƙarin ba tare da an ɗauki mataki a kai ba. To wacce ta samu irin wannan ƙaruwar kuma ya zama irin wannan tsarkin take yi, wallahi sunanta fandem. Za ta rayu a gidan aurenta wallahi kamar zaman namiji da namiji da ita da mijinta. yana daga cikin abinda musulunci yayi tanadi wa mata na hakika domin rike musu yanayin dumin jikin su. Duk wani magidanci wanda yake da iyali bai da bukatan fassara akan wannan bayani. Lalle wannan lalle daga lalle idan mace ta juri aiki da lalle ta kan iya shekara 40 tana nan a zanzan ɗinta. Shi yasa da yanzu sun ɗauka kamar ƙauyensu ne, to dole za ku koma ruwa in kuna so ku zauna lafiya. Wannan lalle da ake kwaɓawa ɗaya daga cikin alkhairinsa yakan riƙe tasirin jikin ƴa mace wallahi har iya ƙarshen rayuwarta. Shi yasa za ku ga iyaye da har zunguru suke duka a zuwa harin ƙasa. To ba ƙauyanci ba ne, ci gaba ne. Duk matar da ta juri yin lalle kuma ba ta rabuwa da yin lalle a rayuwarta, jikinta baya gurɓata. Duk matar da ta rungumi yin lalle, ta riƙe lalle, ba ta wasa da yin lalle, jikinta baya gurɓata, jikinta baya lalacewa. Shi lalle har wanka da shi ana yi. Jama'an gaita, saboda ka irin waɗannan shawarwari, irin waɗannan ababa da yawa daga cikin malamin musulunci da suka yi rubuce-rubuce akan zamantakewar auratayya suka yi ishara wa mata zuwa gare su su yi ƙoƙari su kiyaye, hakan shi ne mafi zama alkhairi gare su. Idan mace ta yi ƙoƙari ta tsare kanta, ta tsare matsayinta, irin waɗannan ababa da suke cutar da rayuwar ƴa mace, suke gurɓata rayuwar ƴa mace, ta yi ƙoƙari ta ba ma kanta kariya daga su, to mafi girman ta'asirin abin da ƴa mace za ta rike wanda yake ta'asiri wajen farwaɗa namiji shi ne ta rike ado da kwalliya. Jama'a muna ji, idan ƴa mace ta tsare matsayinta na ƴa mace, domin matsalar da muka samu a cikin al'ummarmu shi ne yau an wayi gari duk abin da ake zaman gidan miji da shi ba abin da iyaye suke koya wa ƴaƴansu maza ko mata. In ka ga ƴa mace a gidansu a yau an koya mata wani abu da yake alaƙa da gidan miji, to girki ne. Amma yanzu ko ɗaura zani ba a koya musu. In ka ga yanzu a gida ana ƙoƙari a koya ma ƴa mace wani abu sannan wannan abin kuma yana alaƙa da zaman gidan miji, to za ka samu girki ne. Ai idan kai kina ne yau yadda kika tashi a gidanku kika samu mamarki tana girki, iyalikwanki tana girki, duk gidajen anguwanku babu gidan da ba a girki. Amma yau aka ce ana tafiya makaranta sukutum da guda a zai a koyo girki, zaman aure ne za ki takaita da wanda kika gani a gidanku? In dai abinci a matsayinki ta ƙyamace kin samu uwarki ta iya, yar uwarki ta iya, ƙannan mamanki sun iya, duk anguwanku kowace mace ta iya, amma akan tafi a je a koyo girki a makaranta, to zaman aure shi ne za ki tsaya ki yi shi da wannan tunanin ki? Kullum abin da kike gaya wa mata shi namiji, shi namiji jarumi ne a wajen rayuwa. Za ki samu wannan da yanzu yake neman ki zai aure ki, duk anguwanku ba wanda yake sai buɗe mishi ido. Ku lura da abin da ke wannan da yanzu yake neman ki wanda aka saka ranar aurenku zai aure ki, duk anguwansu ba wanda yake sai buɗe mishi ido. Idan ɗan kasuwa ne duk central market ba wanda yake sai zai buɗe mishi ido. Idan a winti yake duk kasuwar winti ba wanda yake sai buɗe mishi ido. Idan a office ne duk office ɗin ba wanda yake sai zai buɗe mishi ido. Ke sai aka kawo ki shekaran 18 ko 19 aka ce ki zauna da shi, ke idan baki shiryo da barbarun zama ba za ki iya zama da wannan mutum? Ya je Enugu, ya je Lagos, ya je Gombe, ya je Kano, ya shiga Fantin Kari, duk rigimar duniya ya shiga, ke sai aka ce ku zo ku zauna. Idan baki shirya ma zaman nan ba, ba zai wahalar da ke ba? Saboda ka dole sai kin tashi kin nemi tarbiyya ta zamantakewar auratayya tsakaninki da mijinki. Amma in kika ce gayu ne, gayu za su yi magani wallahi tallahi. Dama shi ba abin da ya iya, ba abin da ya iya, zai zo ne kawai ya gyara ki. Haka ne, zai zo ne kawai ya gyara ki. Saboda haka, idan mace ‘yan uwa ta yi ƙoƙari ta tsare irin waɗannan ababa da muka lissafa a baya, wanda za su tsare mata mutuncinta, za su tsare mata rayuwarta, to mafi girman abin da ya kamata ya mace ta runguma a cikin rayuwa shine karki yi wasa da ado ko kwalliya. Babu wani makami mafi ta'asiri da yake farwaɗa namiji a duniya kamar kwalliya da adon ya mace. Allah da ya zo ambatanta a Qur'ani sai ce awa man yunashshu
fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin.
Allah yace awa man yunashshu fil hilyati, yanzu wacce aka rene ta ta tashi aka kenkeshe ta a cikin ado, domin ita ya mace kamalarta yana cika ne da ado da kulliya. Jama'a mun fahimta? Idan ka ga mace tana wasa da adonta, tana wasa da kulliyanta, to kamar tana wasa ne da rayuwarta, domin ita kasuwanta yana jikin adonta da kulliyanta. Shi yasa Annabi yake a dinga lullube ta, a dinga rufe ta, in ji manzon Allah, kar a dinga barin ta tana yawo a tsakanin mutane. Saboda me? Annabi yake saboda fitina ce, ke kin ji ke abun maza fitina ce, ke kika zubda aliki da kai. Annabi yake ma taraktu ba'ali fitnatan hiya adarru ala rijali min an-nisa, babu wani abun da na bari a bayana mafi farma ƴaƴa maza ya fitine su. Annabi yace kamar ƴanci. Saboda haka mace idan ta samu ado, idan ta samu kwalliya, idan ta samu tsayuwa a kan kafanta, ta san ya kamata mijinta, wallahi sai an haɗa da aya da hadisi tukunna a samu kansa. Haka ne, ai dukkanmu nan da muke zaune yanzu ai mu maza ne. Shi wanda yake dukan matar ko ba a ba ka labarin sa ba, kai ka je ka saurari yadda aka rike ta, ka kaddara mana yanzu kai ne yadda muke zaune nan, ka tashi a baccinka da safe, ko ka dawo daga shago, ko ka dawo daga office, sai ka shigo ka samu matanka ta yi wankan, ta samu mai mai kanshi ta shafa, ta samu riganta shara-shara kana ganin sassan jikinta, ta saka warwaranta, ta shafa jambakinta, ta shafa gazalinta, ta daura dankwalinta, ta turo shi goshinta. Kai in aka ce ka dake ta, ta ina za ka fara? Ba za ta daku ba, ba za ta daku ba. Idan ka ga ya dake ta, wallahi ka tambayi yanayin da ya same ta. Haka ne ko ba ta ba? Haka ne. To a gabansa, yana zaune a gabansa, za ta fito da nono ta wuyar riganta tana ba matsanta, nono ta wuyar riga gabaɗiya. Yaya za ta burge wannan mutumin? Ta yaya za ta burge shi? Babu yadda za ta burge shi. Ita kuma mace ana so a rama ko Alƙur'ani ka ɗauka za ta yi karatu, in ta zo ta wuce sai ka aji. Haka ake so, ko Ƙur'ani ba wai karatun jarida ba. Idan tana so kawai yanzu ta rikita ka, za ta iya rikita ka. Haka ne. To yanzu matar da za ka ɗauki Ƙur'ani ta zo ta wuce ko ta yi magana, ka ajiye karatun ka bita, ta ina za ta dafu? Za ta dafu? Ba za ta dafu. Saboda haka, kar ku yi wasa da ado, kar ku yi wasa da kwalliya, kar ku yi wasa kwalliya da ado, kare mutuncinku ne abun mazajenku. Adonku da kwalliyanku, kare mutuncinku ne abun mazajenku. Shi yasa duk malamin da suka yi rubutu a kan zamantakewan auratayya, a wajen wanka da kwalliya, ana ba wa mace aƙalla ta yi wanka sau uku a rana. Kar ki ɗauka ana ba ki shawara ne na takuri ko kunci, a'a, ta wannan hanyar za ki samu dama a gidan miji. Abu na gaba, wajibi ne akan ita mace ta yi tanadin lafuzza da za ta dinga ambaton mijinta da su. Magana yana da ta'asiri a wajen sanyaya zuciyar ɗa namiji, har kuma ke ma ki samu biyan bukatanki a wajensa da lafazi. Mun karanta hadisin Ummu Zalim, wata ranna na Aisha radiyallahu anha ta ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dogon labari na hadisin Ummu Zalim. karshen kisan shine aka rufe da labarin Ummu Zarbi. Ya mace ba a taba bada labarin wata ya mace da ta samu gindin zama a gidan miji irin Ummu Zarbi ba. An bada labarin matsayin Ummu Zarbi a wajen Abu Zarbi. Aka bada matsayin Ummu Zarbi a wajen ƴaƴan Abu Zarbi. Matsayin Ummu Zarbi a wajen maman Abu Zarbi. Ummu Zarbi a wajen masu mata hidima da wanke-wanke a ciki. Duka na Aisha bayan ta gama bayani. Sai Annabi ya ce mata, "Kuntu laki ka Abi Zarbi li Ummu Zarbi." Matsayina a gurki kamar matsayin Abu Zarbi ne a gurkin Ummu Zarbi. Ke ma na baki fada, na baki dama, matsayinki a gona irin matsayin Abu Zarbi ne, irin matsayin Ummu Zarbi ne abun Abu Zarbi. Faqalat Aisha radiyallahu anha, nana Aisha sai tace, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Tace fansar uwa da uba manzon Allah. Na bada fansar babana, na bada fansar mahaifiyata. "Anta khairul li min Abi Zarbi li Ummu Zarbi." Tace wallahi matsayinka abuna ya tara wa matsayin Ummu Zarbi abun Abu Zarbi. Yanzu wannan matan an jima ta nemi wani abu a ce ba za a ba ta. Aisha idan ta kalli manzon Allah sai ta mishi kirari, ta mishi washi. Idan ta kalli Annabi ta kan ce tsarki ya tabbata ga Allah da ya maka ado da kwalliya da kimu manzon Allah. Yanzu wannan matan an jima za ta ce ga bukatun ta a ce ba za a mata ba. Ki yi kokari ki koyi kalmomi, ki yi kokari ki koyi kalmomi masu kwantar da hankali. Kar ki zam mace wadda bata iya magana ba. Ka san wata matar bata iya magana ba, bata iya magana ba. Ki koyi addu'o'i wa sana'arsa, ki koyi addu'o'i wa ofisinsa, ki koyi addu'o'i wa rayuwarsa, ki koyi addu'o'i ma iyayensa. Haka kawai idan kin tashi da safe sai ki ce mishi wallahi tun da na kwanta ina ta mafarkin hajjiyarka, ina ta mafarkin mahaifiyarka. Zai ji daɗi ko ba zai ji ba. Ana bukatar ƴa mace a gidan mijinta kullum ta dinga ƙirƙiran aiki. Yau idan kika tashi da safe kafin ki komai ki yi tunanin yau meye za ki yi don ki burge mijinki. Ki ƙirƙiro sabon aiki. Ga nan artist a bakin hanya ta kota ina, sai ki je ki samu wani mai art, sai ki ce kina so a miki babban ilajinan. Bayan an yi manyan fulawa a sama sai a rubuta baban Ahmad son kowa kin wadda ya fara. Sai ki je ki saka a daki, ya dawo daga ofis kawai sai ya ga sunansa an rubuta kin son kowa kin wadda ya rasa. Na rantse da Allah wannan ilajin sai ya baki kariya a gidansa. Zai bayar ko bai bayar ba? Haka ake a ran matan ne a ruɗe suke, a ruɗe suke. Kide idan an miki wannan kirari da washi, idan an miki wannan kirari da washi bayan wata biyu ko wata uku, wallahi ina gaya muku ƴan uwa, idan da mata sun gane lakanin maza, wannan keken ɗinki da keken saƙan inda sun sarrafa shi akan namiji, wallahi da sun fi cin riba. Wannan kuɗin da suke tarawa suna sayan firiji suna zoko, ko suna sayan keken ɗinki ko keken saƙa, wallahi inda ta san yadda za ta juya kuɗin akan miji, wallahi ribar ta za ta ciya ki. Saboda haka bayan wata uku sai ki je a sake miki wani sabon ilajimen, sai ki dubi wata sifa da baiwa da Allah ya mishi, sai ki kirari a cikin ilajimen ɗin, sai ki je ki rataya, wallahi sai kin ci ribar wannan ilajimen ɗin. Ko ɗaukan abu ya shigo ɗakin idan ya kalli wannan ilajimen ɗin sai ya ce miki ko akwai abin da kike bukata. Jama'a mun gani, malam ka saurara ka ji, wallahi ya mace idan bata shirya da barbarun zama da ɗalimiji ba, banda wahala ba abin da za ta shi. Ya mace idan bata shirya wa ɗalimiji da barbaru da za ta zauna da shi a gidan miji ba, wallahi banda wahala ba abin da za ta yi. Namiji ya wuce shi bude ido, wai sai dai sama da ƙasa su haɗu, sama da ƙasa ba za su haɗu ba, wahala kawai da shi. Namiji ki ce sama da ƙasa su haɗu? Ai ba za su haɗu ba. Amma wallahi za ki sha baƙar wuya. Saboda shi namiji ana ɗaukan ƙafansa ne ta hanyar iya sarrafa shi da kalmomi da maganganu. Idan ya zo zai fita, zai tafi kasuwa ne, كي وشاغل في الدعاء كي مش الدعاء كي مش فاتر الخير إذن يدعو يساميك كنا جرن شكو والتسكين جدا كاركي يدمجن كي شكو جدا كاسم متسي أنت متبقى بابن وانا يدعو مدن تنهار ياشكو باتسن ياشكو ينا فالوا كوباي فالوا ينا فالوا مانا تو ونر ما تند حكا تكي والله إتدى بجن تكن زمن أولي والله سن زمن أمبيو كم كيدا إندي يصور منتي 30 أتنانين كيدا منتي 30 إنن يزم هنكلين كي تكينا كن كوفر إيدا موتا يكيرشي ماشين يكيرشي دكف يكيرشي هنكلين كي يقوما كن زوانسا كاكين يزو كما كين شريا بتردانسا kin san da kayan shi karki yadda ya tafi tun karfe 8 ya dawo karfe 4 ya dawo ya same ki da zannin da ya fita da safi kuma shi ya dawo ya same ki da yamma zai miki yawa kuna fahimta karki yadda zannin da ya tafi kasuwa da shi karfe 6 an rufe kasuwa ya dawo ya same ki da shi baraki da dadi idan kika kiyaye waɗannan abubuwa kuma kika tsaya akan kafanki wallahi zaki ci nasarar rayuwarki kuma zaki gariba da alkhairi da zai bubbugo miki a cikin zamantakewar auratayya saboda haka ɗan uwa mata kalma mai daɗi zuwa ga miji alkhairi ne nana Aisha tace wa manzon Allah wallahi alkhairinka kafi mini alkhairi sama da alkhairin Abu Dharr zuwa kuma ki dinga yaba miji ki dinga faɗan alkhairi miji ki dinga kirari da washi wa miji ki dinga tunatar da shi abinda ya wuce na alkhairi da ne kin shi wani aini tsakani na da kai babu komai idan ba addu'a farko ne ni na dauke ka a matsayin kai ne komai a rayuwata irin kula da kake bani irin abu kaza da kai karki yadda ki dinga kushe mijinki duk kankantan abinda mijinki yake miki shi mijinki shi ne mijinki duk halin da kika samu kanki a ciki mijinki ya zama shi ne gwamnanki mijinki ya zama shi ne ministanki mijinki ya zama shi ne sarakanki kanki ya ko matar gwamna ta miki alfahari da miki ke mijinki shi ne mijinki mijinki shi ne wutanki mijinki shi ne aljannarki ku yi kokari yan uwa mata ku kyautata rayuwarku ku kyautata tunaninku ku kuma kyautata makomarku a rayuwarku ta duniya ku kyautata makomarku bayan kun koma zuwa ga Allah domin yardan Allah yana tare da yardan miji ne inji manzon Allah alaihi salatu wassalam yardan Allah yana tare da yardan miji ne ba za ki samu rahamar Allah a ranar alkiyama ba har sai kin dace da yardan mijinki a duniya kuma hanyar da za ki samu walwala ki samu kwanciyar hankali bukatun ki su biya a rayuwar duniya yana alaka da natsuwar da mijinki ya samu a tattare da ke saboda ku yi kokari ta hanyar tunaninku ta hanyar kowane abu da za su sarrafa a rayuwa ku sarrafa abinda zai zama alkhairi zuwa ga mijinku Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani a farkon suratul tahrim na abin da ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a riwayar al-imam Abu Dawud Zainab bint Jahsh lokacin da manzon Allah ya aure a lokacin Aisha ce kasuwar da yake ci a cikin gida ta dabai bai ko ina Zainab bint Jahsh da ta shigo sai ta tsaya sai ta karanta yadda ake zaman gidan sai ta kawo sabon tsari idan ta cire kudinta sai ta aika nan a dan kawo mata zuma nan dan kayan ciki nan dan abu kaza annabi kowace yammaci yakan bi daki 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 na matarsa har ya je ya tike a dakin da anan zai kwana to idan ya shigo bayan kun gaisa zai tambaye ki damuwanki ko kina da wani shawara ko kina da wani koki ko wani abu da kike bukata sai ki faɗa to in kika bari ya shiga dakin Zainab bint Jahsh ya shiga kenan wannan yasa nana Aisha da nana Hafsa suka je suka zauna suka ce to yaya za a yi mu magance wannan abun suka ce to duk wanda ya zo dakin ka ta rufe hanci ta ce ya ci wani abu da yake da karni wai tunanin su yaya za a yi su raba shi da wannan don Allah arama ko kai ne dakin da za ka samu zuma da ɗan kayan ciki akwai wanda yake zai hana ka shiga wannan ɗan sai dai ki je ki ta zumbura bakin ki wallahi Allah ya isa Allah ya isa ki kuma na banza jama'a mun fahimta abinda nake so ne fitar mana shi zama da miji kuma ta yaki ne akan dabarbaro shi na miji ana mishi wa'azi ne ji tsoron Allah ya tuna tsayuwarsa a gaban Allah ya rike shi tsakani da Allah amma ke tun da karfin gidan ba a hannun keke ba ba ke bace ne gudanarwa to ke kuma sai aka shirya miki dabarbaro yadda za a yi ki samu matsayi kafafunki su tabbata a cikin gidan domin su samu biyan bukatun ki yi kokari ki zama kurban a kara ba inna an sha ana gunna insha'a
inna an sha ana gunna insha'a waja'alna hunna abqara urban ataraba
Allah ya ce inna ansha'na hunna insha'a faj'alna hunna abkara Allah da siffan ɗan matan aljanna sai ya ce urban ataraba ɗan mata ne waɗanda suke da mantar soyayya ta ƙarshe urban jam'i ne na urub hiya almutahabbiba ila zawjiha al'ashiqa masoyiya ta ƙarshe wadda a fagen soyayya ta je ƙarshe Allah ya to duk haka ɗan matan aljanna suke ke ma ki kokari malam duk mutumin da ya sa'a matar da ta iya soyayya wallahi haibar jikinsa ma daban yake zai haka ne ko ba haka haka wallahi bayan da koko sai ga yana wani kyalle-kyalle yana wani haiba-haiba yana wani haɓaka-haɓaka wallahi kuma soyayya kawai ya samu kawai tsabar soyayya ya samu wani ustazu yana ba mu labari Allah ya mishi baiwa yake muke shi ya hada shi da irin wannan matan in ka tashi a wurin shawara annabi ya ce tazawwaju alwaduda alwaluda ba wai ustazu ya kawai ake so ba annabi ya ce wacce ta kware a soyayya tazawwaju alwaduda alwaluda ku auri mata ma'abuta soyayya masu aihuwa da manzon Allah to sai a wurin irin wannan ga Qur'ani ga hadisi ga kuma soyayya idan ya tashi alwala zai tafi masallaci sai da cimishi ma'ana bari da ni tashi ma ke yin kamar sai da zai ta ɗauko kun sai ta sako wani irin sutura da sassan jikinta yana buɗe to idan ta zo tana tashi gemun shi kuma yana to don Allah malam idan ka idar da sallah ko tambayan wani za ka tsaya ka amsa a waje ba ka amsa ba saboda kin ga yana cewa wai bai shigowa gida a kin zama ku saka ce shi yasa bai shigo wallahi ana idar da sallah kai sai ka dauka ya manta hita ne a wuta haka ne mana kai ku saurara ku ji ga hadisin nan a cikin bulugul marami al-imamu abu dawud ya rawaito annabi ko alwala ya je masallaci sai ya dawo sai ya sumbaci wata daga cikin matan sa kafin ya fita haka ne ko ba haka bane to ka fi shi ustazanci haka saboda ka idan mace ki yi kokari ki zama ma'abuciyar soyayya abinda ke damin galibin matan hausawa shi ne kunya kun san wani shegantaka da hausawa suke da shi ne ba mu kowa mamaki a duniya shi ne shi soyayya ba za su iya yi a tsakar gida ba amma faɗa za su yi a tsakar gida ka gane magana soyayya ba za su iya yi a tsakar gida ba amma faɗa na rantse da Allah suna yi har makwabta suna bi a gaban ƴaƴansu za su yi faɗa a gaban ƙannansu za su yi faɗa a gaban baki za su yi faɗa amma ba za ta iya takowa daga cikin gida ta rako shi bakin kofa ba amma za ta rako kawanta bakin kofa akwai wani aikin banza da yake ba za ta iya rako mijinta in zai fita su zo bakin kofa tare ta mishi addu'a ba amma inda za ka bar ta za ta iya rako kawanta har bakin biyu haka ne ko ba haka ba saboda haka mata ku ji tsoron Allah waɗannan abubuwa da muke faɗa ku yi ƙoƙari ku sa su a cikin ayyukanku ku mai da mazajenku yara ƙanana domin abinda malamai ke karanta wa mata cewa shi namiji jariri ne ƙato bambancinsa da jaririn da ke hannunki shi girma ke da shi amma yadda za ki iya sarrafa jaririn da ke hannunki haka za ki iya sarrafa mijinki haka ne ko ba haka ba haka ne shi yasa idan yaro ya rikici yana kuka wani ya ki goyo sai kaga tagoye suna dan kakkada shi san an jima sai bai idan lokacin da yake nan take sai sai sama da kasar su hadu wai bai shawaya ita in tana so ta rallabe shi sai ta ce abba na zo ko sai yaron ya zo to haka ake mani haka ake mani haka ne ko haka ake saboda haka an dai shirya wa mata cewa don Allah ku yi iya kokarin ku abinda kuka sani na karatu ko da yaya wannan abin yake ku yi iya kokarin ku ku kiyaye haske ne wanda zai haskaka muku rayuwarku kuma muna fatar Allah ya sa albarka a cikin rayuwarku Allah ya sa mu dace duniya da lafiya jama'a sai mu kwana sati mai zuwa insha Allah sai mu zo mu ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani Allah ya albarkace mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk